أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin a yau 19 ga watan Ramadan, hijira 1439, wanda ya zo daidai da 4 ga watan 6 miladiya 2018. A gabanin mu dora akan inda muka tsaya, akwai mai tambaya da yake cewa yana tambaya akan halaccin yin sallah da yin wankan janaba ba tare da an yi alwala ba, sannan kuma iya farilla ko da nafila tsabanin tema ba iya sallah ɗaya ake yi da ita. To malam, an ce akwai hadisin da ya magana akan haka, to malam ya abin yake. Alal haqiqa akwai bayanin da malamai suka yi kan halaccin wanda ya wankan janaba da niyyar ɗauke babban hadisi, tunda ita janaba babban hadisi ne. Da aka yi wankan janaba, kuma a cikin wankan janaba akwai alwala dama, asifa wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta rawaito, tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi wankan janaba ya fara yin tsarki, sannan kuma ya yi alwala. Amma wata riwaya ya zo cewa wudu'ahu lissala, alwala shi ta yin sallah. Da haka malamai suke cewa duk wanda ya shiga wankan janaba, idan ya yi wanka na janaba, to in ya fito zai iya yin sallah ba tare da ya sake alwala ba. Akwai malaman da suke kashara din cewa sai dai ya kiyaye kada ya shafi al'aurarsa, wanda wasu malamai na cewa shafar al'aura yana warware alwala. Akan wannan suke cewa duk wanda ya yi alwala a cikin wankan janaba ya shafi al'aurarsa, suna cewa ta warware, don haka wannan alwala ba zai ibada da ita ba. Amma in bai taba al'aurarsa ba, in ya fito zai iya yin ibada da ita. Amma su malamai kuma suna da ra'ayi tsakanin wannan, cewa ba kowace shafa ba ce take warware alwala, sai shafar da aka yi da nufin jin daɗi, shafar da aka yi da niyyar a ji daɗi, ita ce alwala take warwarewa da ita. Amma dan kayi alwala a wajen wankan janaba, kana yin wanka garin ma'ana cuɗa jikinka ya zama ka taba al'aurar ka, ta ce alwala ba ta warware ba. Abin da ya fi mutum ya kiyaye, da haka idan mutum ya alwala a cikin wankan janaba, to ya halatta idan ya fito ya salla da ita, kuma alwala ce kamar sauran alwala. Ba magana cewa wai sallan nafila kaɗai za ka yi ba farilla, za ka yi sallan farilla, za ka yi nafila duka. Sallan nafila salla ce, sallan farilla ma salla ce. A nan cikin tambayar shi yana cewa kamar taimama, wannan cewa taimama idan ka yi taimama sallah ɗaya za ka yi da ita, ƙauli ne daga cikin ƙaulin wasu malamai, amma ba wai shi ne kaɗai bayani na malamai ba. Akwai malaman da suke ganin taimama in ka yi ta za ka yi sallah fiye da ɗaya da ita. Misali, yanzu na yi taimama a dalilin rashin ruwa, ko kuma a dalilin wata rashin lafiya da ba zan iya alwala ba, na yi taimama, ba abin da zai hana in yi nafila gabanin in sallah farilla. Na shigo masallaci na ga ana yin nafila, in yi nafila ne ma gabanin sallah azhar ko gabanin la'asar, sannan an gama ma sallar da za a yi ta farilla in tashi in yi nafila, duk ba laifi, tunda ita ma taimama madadin alwala ce, wallahu a'lam. Wannan mai tambaya kuma abin da yake tambaya bayani ya riga ya gabata a cikin karatun da ya wuce. Yana tambayar hadisin ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar. To yana ce a fassara masa hadisin abinda yake cewa ma asfala min al-ka'bayn, abinda duk yayi kasa daga idanun kafa guda biyu, min al-izar na daga tufa. Kalmar izar, asalin izar shine abinda mutum yake daurawa a matsayin kwarjalle, wanda kamar irin yadda mata suke daura zani, haka ake daura kwarjalle, to shine izar. Amma lafazin izar da yazo anan ba yana nuna sai shi ba, duk wani abin da yake na tufa shiga ciki, akwai lafazin